Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Salama zuwa gare ka da wannan lokaci ta musamman inda za mu taru tare domin a ji sako na kawo ceto a cikin shirinmu na yau. Sunana Ishaya Zakaria, ina maka maraba da sake saduwa da kai a shirin na yau. A cikin shirin, Pastor Yohana Dangana yana shirye da fili domin iyali. Za mu saurari wakoki daga zumutan mata na Seventh-day Adventist Church garin Kurama daga jihar Kaduna. Pastor Joseph Nengel shi ne zai bishe mu a fili domin sujada. Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin rayuwa. Sai a yi kokari a bi mu a hankali yayin da za mu ji shirin tare. Ni ne Ishaya, ina maka maraba da zuwa. Ubangiji ya sake kamu wata sabuwar shiri na domin iyali a yau. Kamar kulla yaumi, muna tare ne da Pastor Yohana Dangana. Pastor Dangana, barka da zuwa.
Madalla, ina ansawa.
Muna da tambaya a gare mu a yau. Tambayar na cewa, na yi aure har mu haifi yara hudu ba tare da biyan sadaki ba.
Na'am.
Duk wannan shekaru babu zaman lafiya ko kwanciyar hankali tsakaninmu. Shin ko ya halalta in auri wata domin samun zaman lafiya da kuma zarafin bautawa Ubangiji? Tambayar sa kenan.
To madalla, da farko ina tausaya ma shi mai sauraro, ina kuma taya shi bakin ciki na halin da suka shiga ciki, ina kuma fata Allah ya kawo musu canji, Allah kuma ya kawo musu salama da farin ciki.
Amin.
Dama zo mu zauna, zo mu saba ne. Amma kada mu manta mu Krista ne. Abinda Krista ya gada shi ne gafara a wurin Yesu. Yesu ya koya mana gafara. A cikin addu'ar Ubangiji, ya koya mana Ubanmu wanda ke cikin sama, ka gafarta mana laifofinmu kamar yanda muke gafarta ma waɗanda suke mana laifi.
Haka.
To abinda muka gada wurin Yesu kenan, gafara. Duk halin da mun shiga ciki, mu yi wa juna gafara.
Kwarai da gaske.
Ko matarka ta roƙe ka gafara, ko bata roƙe ka gafara ba, ka gafarta mata. Ko mijinki ya roƙe ki gafara, ko bai roƙe ki gafara ba, ki gafarta mishi. Saboda haka, ina ba mai sauraro shawaran cewa mu kasance da haƙuri da juna. Sa'annan na biye, menene sanadiya na rashin zama lafiyanku har da ya kawo bakin ciki mai kama da wannan? Akwai ma'aurata da yawa da suna zama cikin bakin ciki a aurensu. Mutane da dama, aure kamar aikin soja ne. In ka je aikin soja, ga zafin rana, ga yunwa, ga tafiya a ƙasa, ga wahala iri-iri, amma ba za ka yadda bindiga ka gudu ba. Kana ganin abokanan gaba, dole ka tsaya, gashi kana cin bakin wuya, sai dai kuma in an tambaya ka ce yes sir, wato kamar abin da daɗi kenan. Haka aure yake. Akwai mutane da dama an ka gansu a waje kun gaisa, wani ma dariyan ma a dole yake yi, ƙarfin hali ne yana dariyan, domin yana cin bakin wuya a gida.
Haka ne.
To sai mu ɗaure, aure kamar aikin soja ne. Amma akwai alkawari cikin ta mai tsarki a cikin ruya ta Yohana Sura 21 aya 4. Ya ce, za ya share dukan hawaye kuma daga idanunsu, mutuwa kuwa ba za ta ƙara kasancewa ba, ba kuwa za a ƙara yin bakin zuciya ko kuka ko azaba, al'amura na fari sun shuɗe. alƙawarin da Allah ya mana kenan in Yesu ya zo a sabuwar duniya, sabuwar sama da za mu gada, bakin ciki zai wuce. Hadda na aure ma.
Amin.
Hadda bakin cikin aure. Na biye shi ne, zan ba ma shi ɗan uwa mai wannan tambaya kuskure guda ɗaya. Kun yi aure, yanzu kuna da yara huɗu, amma baka biya sadaki na matarka ba. Sa'an nan yanzu cikin waɗannan shekaru ba ku da zama lafiya tsakaninku. Sai kana cewa ya kamata ka sake ta ka auri wata domin samun zaman lafiya, ka kuma bauta ma Ubangiji? Za ka bauta wa Ubangiji yaya bayan ba ka biyan dukiyar matarka? Allah ya ce haka. Kuma na biyunsa, kana so ka saki wannan ka je ka auri wata, in ka auro watan ma ba za ka biya dukiyanta ba. To yaya za a yi ka samu salama? Bari in gaya maka, duk mutumin da ya auri matarsa bai biya dukiya ba, zunubi ne a gaban Allah, laifi ne. Shawara na farko shi ne, yanzu in kana son zaman lafiya a gidanka, tashi yanzu da gudu ka je gidan surukinka ka biya dukiya. In ka biya dukiya, ya nuna cewa ka martaba aurenka, ka darajanta aurenka, ka martaba matarka, ka karɓe ta da hannu biyu daga wurin ubanta. Amma in ka zo ka ajiye mata a gida baka biya dukiyarta ba, wataƙila kana yi mata riƙon sakainan ƙashi ne. Wataƙila ba ka kallonta da daraja. Wataƙila kakan mata zage-zage ne ka ce mata ai ban biya dukiyanki ma ba. Kaga wannan yana da zafi. Kuma a yau ɗin nan, idan magana ta taso, shi mahaifinta in yayi ƙaranka a kotu za a ci maka mutunci domin baka biya dukiya ba. Kuma gashi yanzu kana da yara huɗu. To waɗannan yara guda huɗu, in an yi shari'a, shari'a ta yi shari'a, ba za ka gaje su ba. Don ba ka da dukiya a kan uwarsu. Shawara na shi ne, ka je ka biya dukiya. In ka biya dukiya, wato ka rage damuwan aurenka na farko kenan. Na biyunsa, shawara na shi ne, ku kasance masu ibada da matarka, ku kasance masu addu'a tare, ku kasance masu yi ma juna gafara. Ka kira matanka ku zauna, wanci na yi miki laifi, ban biya dukiyanki ba, ki gafarta mini. Duk laifin da nake yi miki, ki gafarta mun. Ita ma matarka ta ce, ka yi mini gafara duk laifin da nake yi maka, duk rashin zama lafiya da na jawo maka, ka yi mini gafara. Bayan kun sulhunta da junanku, kai sai ka tashi ka je ka biya sadakinta. Idan ka biya sadakinta, ku kasance masu ibada a cikin gidanku. Na ba da gaskiya shaidan zai gudu ya bar gidanku, domin shaidan yana tsoron gidan da ana addu'a. Shaidan yana tsoron gidan da ana kiran sunan Yesu. Shaidan yana tsoron gidan da ana ibada a gidan nan, ana karanta littafi mai tsarki, ana addu'a, shaidan na tsoron wannan gida. Amma muddin kana rike da wannan mata baka biya dukiyanta ba, ba za ka gaji lafiya ba, domin haƙƙin matan nan yana kanka. Allah ya taimake mu.
Amin, pastor, mun gode sosai. Ina fata ɗan uwa wanda ya tura da wannan tambayar yana tare da mu a yau, sauran masu sauraro kuma sun samu ƙaruwa a cikin shirin. Dan Allah ya kai mu makon mai zuwa, za mu ci gaba da wata sabuwar shirin. A kasance tare da mu domin shirin na biye.
Kana sauraron AWR Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a tura mana da saƙon teks zuwa ga lambarmu 0800-2624-6343. Zan sake maimaitawa: 0800-2624-6343. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Kokuwa ta sakon email zuwa ga adireshin mu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mun gan sakonka.
Barkanmu da wannan lokaci masu sauraro, ko da kuna cikin gidaje ko da ina ne kake, wannan shine Adventist World Radio. Ubangiji ya ba mu dama na sauraron dukan sako wanda Ubangiji yake da shi domin mu. Na sun karatun mu cikin wannan sujeda namu tana samuwa a cikin bishara ta Yohana sura 8 aya 44, yana ce mana, kuna ubanku ne shaitan, kiyashe kiyashe na ubanku kuma kuna da nufi kuyi, shi mai kisan kai ne tun daga farko, baya sayawa akan gaskiya ba, domin babu gaskiya a cikinsa. Sa'an da yake yin kariya, don kansa yake yi, gama makareci ne shi da uban kariya kuma. Bar Allah ya albarkace mu, muna cike addu’a. Ubangiji, mun gode domin wannan kyakkyawan zarafi wanda ka ba mu yi sujjada domin girmama sunarka. Yanzu da za mu ba da sako wanda kai ka shirya domin yayanka, wanda suna saurara ko cikin gida ko da makarantu ne ko da ina ne. Ubangiji, bar ka bude zukatanmu, ka bude kunnuwarmu, ka taimake mu samu wajen da za mu ajiye wannan zattatuka cikin zukatanmu domin su gyara zamanmu. Mun yi wannan roko da godiya domin zubar da jini ɗanka Kristi shi ne mai cetonmu. Amin. Za mu duba kan magana wanda tana ce mana kariya mu yi tir da shi. Sa’an nan cikin wannan mako gabaɗaya za mu duba asirai na makaryata da abinda kuma yana kunnatar da maganar Allah. Kariya yawanci sun riga sun dauke shi ba abun damuwa ba ne ba, yawanci sun dauka kariya ba zunubi ba ne ba. Wayansu sun dauka kariya abu ne wanda za ka fadi domin ka wanke kanka. Amma a yau littafi yana tambatar mana matsayi na makaryata, kamar yadda muka yi dauka karatu a cikin littafin Yohana din, Sura 8 aya 44, wanda yana shaida mana duka wanda yake fadin kariya, wato yana nufi ya yi zance irin na ubansa ne wanda shi ne shaitan. Shaitan kuwa ya yi kariya tun daga farko, ba ya kan saya ko kadan a kan gaskiya ba. Duka abinda yake fadi cikin zuciyarsa da cikin kalmominsa sai dai kariya. Kariyan kuwa ya fada domin kansa ne, domin shi makaryaci ne da uba na kariya. Masu saurara, babu wanda ya taba haifi dansa ya bashi suna shaitan. Babu wanda kuma ya taba sayawa ya ce, ubana shine shaitan. Amma wani lokaci mukan dauka wannan matsayi na yayan shaitan akan cewa ba mu sani ba. Wayansu abubuwa wanda muna gani kamar bai damu ba wanda zai hana mu ga da mulkin sama, daya daga cikin shi shine aikata kariya. Domin wannan a wannan wurin ana dokace mu, mu za mu zama na ubanmu shaitan ne sa’an da in muna yin kiyashe-kiyashe har ma muna cikin kiyashe wanda muke yi, mukan fadi kariya. Sannan yanzu a bayyane a fili aka nuna mana duka wanda ya kasance makaryaci, wanda kuwa baya fadin gaskiya a cikin bakinsa, ya dauka matsayi shi dan shaitan ne, domin shaitan shi ne ya fara yin kariya. Da farko shi ya fadi kariya, sannan littafin yana tambatar mana akan cewa duka mutum wanda yana fadin kariya babu gaskiya a cikin bakinsa, lalle kuwa littafi ya tambatar mana ubansa shi ne shaitan. In mun shiga cikin makarantunmu, in mun shiga cikin angowi namu, in mun shiga cikin kasuwoyi namu, duka abinda mutum zai iya saurara, babu wani abu na kirki sai dai kariya. Mutum yaka yi kariya wai yana gani domin ya samu yancin kansa. Har ma a cikin mu masu bi, wani lokaci za ka ga mutum sayayye ne wanda aka mata a bashi girma, amma cikin bakinsa da kyar za ka samu kalman gaskiya wanda suna da yawa. Domin haka mu ana tuna mana a yau akan cewa fadin kariya bashi da amfani ne. Abinda Ubangiji ya ce bai da amfani ne. Shaitan mutum ne wanda kokarinsa yake ya samu wanda za ya kashe. Shaitan kokarinsa ne ya shirya wadanda za su je ga halaka a ranar da shi Ubangiji Kristi zai dawo. Domin haka mu maida hankali da dukan kariya wanda muke fadi. Masu saurara na, yaya za mu yi mu gane yaya na kariya? Su wane ne yayan kariya? In mun lura a cikin littafin Mata Sura 13:38, littafin Mata sura 13 aya 38. Wato, in mun koma baya, ana ba mu labari ne akwai wani mai gida wanda ya aiki bayinsa sun fita sun je su yi shuki wanda suka yi kuwa na alkama ne. Amma daga baya da ma'aikata sun je sun zaga, sai sun iske, a sai a cikin shukin nan din akwai zawa. A cikin shukin nan akwai mungun iri wanda ya sira a cikin wannan gonan. Sa'an nan suka dawo suka fada ma shi mai gonan ga abin da suka iske a cikin wannan gona wanda an je an yi shuki, shukin kuma iri mai kyau ne. Sa'an nan a cikin bayani din sai muka gane akan cewa gonan yana misalta duniya ne, abinda aya 38 yake fadi kenan. Iri mai kyau yana nufi yayan mulkin kenan, wato mulkin Allah. Sa'an nan wannan mungun iri wanda aka iske a cikin wannan gona din, bisa ga aya ta 44 an ce mana, bisa ta aya na 38 yana tambatar mana wannan yayan mungu ne, wannan mungun shi ne shaitan. So a cikin duniyar mu nan muna cike ne da mutane wadanda suna da gaskiya da wadanda suna aikata kariya. Sa'an nan yaya ne za mu yi mu gane wadanda suke fadin kariya din? Za mu yi mu gane taurin abubuwan da yake fitowa daga cikin bakansu. Sa'an nan ana tambatar mana tunda duniya a garwaye ne yake haka, sai aya 40 daidai na Mata 13:40 yana gaya mana, sai a bari kada garin cire wannan mungun iri aje a cire mai kyau. An ce a bari, in sun yi girma tare lokaci za ya kai wanda shi mai gonan, wanda shi mai mulkin zai zo ya tattara mungun iri, sa'an nan za a zuba su cikin wuta, wuta kuwa za ya tattake su, ba za a sake ganin su ba. Tunda muna zama a cikin irin wannan duniya mai kazanta ne, irin wannan duniya mai rikicewa, wanda da kirma za ka yi ka gane menene gaskiya, menene kariya. Amma yau masu saurara, sai ku sani a cikin zukatanmu akan cewa wanda yana aikata kariya na shaitan ne, wanda kuma yana fadin kariya wato yaron shaitan ne, wanda kuma yana fadin kariya shine wannan mungun iri wanda aka iske. Sannan kuma za mu gane wanda yana fadin kariya, Ubangijin Yesu yana kira sai mutum ya tuba ga dukan irin zunubi na aikata wannan kariya, sa'an nan ya bari Ubangiji za ya yafe shi kamin ranan da zai zo ya tattare duka mungun irin nan, sannan a kona shi. Bar Allah ya taimake mu masu saurara, bari wannan magana ya zama da amfani zuwa gare mu. Muna cike addu'a. Ubangiji ka sarkake mu, bari magana ya samu zama a cikin zukatanmu, domin zubar da jini ɗanka Kristi shine mai cetonmu. Amin.
Ko kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ganin hanya mafi sauki domin samun ci gaba a rayuwarsu ita ce su jawo wasu ƙasa su tattaka su, duniyar ma a yau cike take da mutane waɗanda suke baƙin cikin wasu da suke tashi suke girma a cikin abubuwa da suke yi. Idan ko kana samun nasara, za ka ga cewa ka zama abokin gaba ga mutane ne da dama da suke kewaye da kai. Wani irin abu ne yake kawo irin wannan harka ta baƙin ciki? Idan mutum shi da kansa bai yarda da kansa ba, idan ya ga wani yana ci gaba, to za ka gani ya kasance da baƙin ciki. Ko da ya je ma yana yaba masa, yana masa barka, za ka gani a cikin zuciyarsa can ciki ba cike da murna yake ba. Yana cike da baƙin ciki ne, yana ganin idan da da hanya sai ya jawo shi ya saukar da shi ƙasa. Kira a gare ka yau mai sauraro shine ka kasance da tunani na kanka. Allah ya zuba maka baiwa na tunani wanda idan ka yi shi za ka iya aikata abin da shi maƙocin naka yake aikatawa. Domin Allah ya baka damar ka kasance da girma da daraja a gabansa da kuma a gaban mutane. Wanda yake ba shi da gaba gadi, wanda yake cike da fargaba, shine yakan riƙa ƙoƙarin ya jawo wasu da suke tashi ƙasa. To idan ko ka kasance da tunani mai kyau, kai za ka iya ɗaga kanka har ta wurin haka ka ɗaga waɗansu waɗanda suke kewaye da kai. Idan ko kai haka rayuwarka za ta kasance da farin ciki, domin waɗanda suke kewaye da kai za su kasance da fata mai kyau ne a gare ka da kuma ci gabanka. Saboda haka, ka taimakawa wasu su tashi, ta wurin ɗaga su, kai ma Allah zai ɗaga ka.
A nan za mu wata sa'aya sai kuma shiri na biye, idan Allah ya kai mu rai da lafiya za mu sake kawo maka wata sabuwar shirin. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har zuwa ga ƙarshenta. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria, ko kuwa a tura mana ta email zuwa ga adireshin email namu wato awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya sami mu a Facebook a adireshin mu na Adventist World Radio Nigeria. Ina godiya zuwa ga Pastor Joseph Nengel da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga garin Kurama a Kaduna. Ina kuma godiya zuwa ga shi Pastor Audu da ya bamu guziri don rayuwa, muna cewa mun gode. Mai sauraro, a yi kokari a ci gaba da sauraron Adventist World Radio. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, Ubangiji ya saki sada mu shiri na biye, lafiya.